sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan yini yau Juma'a 6 ga watan Janairun shekarar 2023. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muka sake dawo a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi, karfe 8:30 kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa shugabannin daliban jami'o'in Najeriya sun yi korafi kan karin kudin da jami'o'i suka yi na rajistar dalibai da ake kira registration fee.
Governing Council na makarantun jami'o'i na Najeriya baki daya akan ƙari da wasu suka yi tabbas talibai da iyayen yara ba za su iya biyan kobo daya akan abin da suka saba biya ba.
Za kuma ku ji rahoto kan yadda wasu 'yan Najeriya suka fada tarkon masu safarar mutane zuwa kasashen Turai. Sannan muna tafi da rahoto na musamman wanda Muhammad Awal Garba zai gabatar, sai kuma labaran wasanni. Amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an wuni lafiya. Ga labaran. Amurka ta kakaba sabon takunkuma ma jami'an kamfanin da ke kera jiragen yaki marasa matuka a Iran, waɗanda Amurka ta ce an yi ta amfani da su wajen kai hare-hare kan madafun more rayuwa na farar hula a Ukraine wadda ke yaki da Rasha. Rasha ta yi ta kai hare-hare kan muhimman madafun more rayuwa a Ukraine tun daga watan Oktoba, inda ta yi ta amfani da dimbin makamai masu linzami da kuma jirage marasa matuka waɗanda suka yi ta haddasa rashin wutar lantarki a wurare da dama yayin da ake dada shiga lokacin sanyi. Ma'aikatar Baitul Malin Amurka din ta ce ta kakaba takunkuma ne kan mambobin kwamitin gudanarwa na kamfanin kera jiragen Iran na Quds, wanda ake kuma kiransa kamfanin siffantawa da kuma kera kananan jiragen sama. Ma'aikatar ta Baitul Malin Amurka ta bayyana kamfanin kera jiragen sama na Quds, wanda Amurka ta kakaba masa takunkuma tun a shekara ta 2013, da cewa shi ne babban mai samar da makaman yaki ma Iran, kuma shi ke siffantawa da kera jirage marasa matuka. A halin da ake ciki kuma, kasar Jamus za ta samar ma Ukraine tankokin yaki wajen 40 cikin makonni masu zuwa, a matsayin wani bangare na wani sabon babi na taimaka ma Ukraine ƙarƙashin jagorancin Amurka. A cewar wani mai magana da yawun gwamnati a yau dinnan Juma'a, shugaban Amurka Joe Biden da shugaban Jamus Olaf Scholz sun sanar jiya Alhamis cewa kasashen su biyu za su tura tankokin yaki masu inganci don su taimaka ma Ukraine wajen fatattakar Rasha mai mamaya. Amurka za ta samar da tankokin yaki samfurin Bradleys, a makale da bindigogi samfurin 25 automatic da kuma bindigogi masu sarrafa kansu da makamai masu linzami na tarwatsa tankokin yaki, baya ga tankokin yaki samfurin Madas da Jamus za ta tura, a cewar su. Yan sanda a Kenya sun ce suna kan binciken kisan wani sanannen dan luwadi kuma dan rajin yancin luwadi, Edwin Chiluba, wanda aka tsinci gawarsa a wannan satin a cikin wani akwatin karfe. Tuni yan rajin yancin luwadi da dangoginsu LGBT a takaice suka yi zargin cewa an kashe shi ne dan tsana. Fahi Kuruba, wani dan rajin yancin luwadi a Kenya, ya ce
just knowing one person is from a party and then the next thing they're dead, truly scary. People are not leaving their houses currently.
Yace
around to know that you know.
Yace a ce mutun ya kasance a wani wurin shagali da wayewar gari kuma a ce ya mutu. Ai, abun tashin hankali ne matuka. Yanzu mutane sun kasance cikin firgici a kasar Kenya, suna cikin gidajen su inda suka kasa fita, suna kiraye-kiraye don sanin halin da ake ciki a kasar da kuma ko ba su fuskantar hadari ko wani abu mai kama da hakan. Yan sanda sun gaya ma muryar Amurka cewa sun damke wani mutumin da ake zargin yana da hannu a kisan Chiluba, to amma ba a san musabbabin kisan ba. Razila Oyango shine kakakin rundunar yan sandan Kenya.
Apparently it's just another incident, but the investigation is going on. The DCI team are investigating.
Ya ce ko ta ce ga dukkan alamu wannan kisan gilla ne kawai, to amma ana kan bincike, sashen bincike manyan laifuka na kan bincike. Zuwa yanzu mun kama wani mutum wanda shi ne na ƙarshe da aka ganshi da mamacin. An yi imani cewa su abokai ne. Yanzu kuma muna kan farautar motar da ake zargin an yi amfani da ita wajen kai gawar wurin Yarwa. Kenya dai al'umma ce da ta raja'a ga ra'ayin riƙau. An haramta jima'i tsakanin namiji da namiji a ƙasar, kuma 'yan luwaɗi da maɗugo da dangoginsu sun sha fama ta wariya da kuma hare-hare. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sashen ƙididdigar ma'aikata na Amurka yau Juma'a ya bayar da rahoton cewa an samu ƙarin ayyukan yi na wajen 223,000 a Amurka a watan Disamban da ya gabata, yayin da kuma rashin ayyukan yi ya ragu zuwa kashi 3.5 a rahotonsa na wata-wata. Sashen ƙididdigar ya ce an fi samun ƙarin ayyukan yi ɗin ne a ɓangaren nishaɗi da otel-otel da kiwon lafiya da gine-gine da kuma ayyukan taimako. Rahoton ya ce rashin ayyukan yi ya ci gaba da yin ƙasa tsakanin kashi 3.5 zuwa kashi 3.7.
A gaida Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya, shugabannin ɗaliban jami'o'in ƙasar sun yi kira ga hukumomin jami'o'in Najeriya da su soke ƙarin kuɗaɗen makaranta da aka yi wa ɗalibai, wanda ake kira registration fee a turance. Suna masu cewa ya kamata hukumomin su duba halin da ake ciki. Kiran na zuwa ne bayan da jami'o'in ƙasar suka yi ƙarin kuɗaɗen na registration a sassan ƙasar. Daga Maiduguri ga rahoton da Haruna Dodabiu ya aiko mana.
Wannan shugabannin ɗaliban makarantar jami'a da sun doki wannan mataki ne a wani taron manema labarai da suka kirawo a guri, da suka bayyana wannan mataki da jami'o'in Najeriya suka ɗauka a matsayin gita da kulle, da kuma kokarin sa su bar karatuntukan da suke yi, kuma hakan na iya jefa su cikin wani hali, musamman ma na rashin tsaro da ake fama da shi a tsakanin matasa. A makonni biyu da suka gabata ne dai, jami'o'in Najeriya suka ƙara kuɗaɗen registration wanda ya tasan ma sama da kashi 150 zuwa 200, wanda kuma ake ganin hakan bayan sa nasaba da irin matakin da gwamnatin tarayya ta ɗauka, musamman ma akan malaman jami'o'i na kin biyan su kuɗaɗe da lokacin da suka tafi yajin aiki. Wannan dambarwa dai ya sa waɗannan shugabannin ɗaliban dokan wannan mataki na cewa idan har shugabannin wannan jami'o'i ba su cinye wannan batu ba har zuwa sati biyu, za su iya ɗaukan mataki musamman ma na shiga zanga-zanga. Gwamnan Suleiman Sarki shi ne mataimakin shugaban makarantun ɗaliban jami'an, ga kuma irin abin da ke cewa.
Governing Council na karantunmu jami'o'i na Najeriya baki daya akan ƙari da wasu suka yi, tabbas ɗalibai da iyayen yara ba za su iya biyan kobo daya akan abin da suka saba biya ba, saboda wahala da ake sha a ƙasar nan kowa ya riga ya sani, musamman mutanen Northeast wahala da ake sha, wanda kuma kowa ya san dama yadda yanayin ilimi yake a Northern Najeriya ma completely arewa gaba ɗayanta yadda ilimi yake. Mutanenmu ɗan uwanmu na kudu sun ci gaba sosai akan mu'ainihin ilimi, yanzu ne ake kokari na wayar da mutane cewa ga mahimmancin yin wannan karatun, wanda kuma kowa ya sani matsala da aka shiga na fama da fitina na Boko Haram wanda har yanzu ana cikinta, fama da kidnapping da ake yi garkuwa da mutane, fama da kuma banditry da ake yi a ƙasar nan baki daya, an same shi ne bisa rashin ilimi da ya kamata a ce an samu, an same shi ne bisa rashin aikin yi, musamman Northeast. Wannan matsala na Boko Haram zaka iya cewa 80% abin da ya contribute shine rashin ilimi, ko su da kansu shugabannin da suke kira ga wannan yaki a wannan Boko Haram ne da sauransu, me ya kawo wannan rashin wadataccen ilimi? Nan da zuwa sati biyu matukar gwamnati bace wani abu ba.
Tsoron ɗaliban da wannan abin ya shafa su ma sun tafa lokacin bakin su suna mai cewa
sunana Comrade Muhammad Awal Idris. Gaskiya 100% ina sa ran iyaye ba za mu shi biya ba. Idan ka duba, let's say ka fara da iyayenmu wanda zaka yi tunanin ma'aikatan gwamnati. A yau civil servant abinda ake biyan su baya ishan su gabatar da rayuwarsu ta yau da gobe. Misali, biyan kudin haya wasu daga cikin iyayenmu ga dawainiya na rashin lafiya ga sutura ga uzurarrika na iyali wannan kudin ma suna kukan baya ishan su har kake tunanin kuma an yi karin wannan kudi har kai tunanin za su iya biya wallahi ba za su iya biya ba
sunana Alhaji Musa Umar wannan abu mu we are handicap ma mu notice we are totally handicap dan yanzu students suna zuwa wasu je su dawo in sun je ma sun gama wannan lectures nasu wajen fita to tai na mutun zai afford ma ya biya irin wannan 150% increase
kuna gani kaman yayi yawa ne
yayi yawa sosai mana mu da yaki ya cinye mu
wanda ya karin waɗannan kudade na yake kira registration a dukkanin jami'o'in da ke Najeriya yanda jami'ar Maiduguri kaɗai
kai karin gashi 150
Haruna Daude Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
to safaran mutane wata ɗabi'a ce da za a iya cewa ta game sassan duniya daban-daban inda a nahiyar Afirka akan samu wani gungun mutane da kan yi safaran mutane zuwa Turai inda suke musu alƙawarin sama musu aiki sai dai a ƙarshe sukan jefa mutanen cikin ayyukan asha ciki kuwa har da karuwanci daga yankin Agadez na jamhuriyar Nijar wato ɗaya daga cikin biranen da masu safaran mutane ke ratsawa don zuwa ƙasashen ƙetare ga rahoton da Hamid Mahmud ya aika mana
a nahiyar Afirka mutane da dama ne ke yin safarar mutane zuwa Turai inda suka yi musu alƙawarin sabon musu aiki amma kuma su sanya cikin ayyukan asha ciki kuwa har da karuwanci bakin haure da dama ne dai suka fuskanci irin wannan zarafin inda suka bayyana cewa sun kwanta da maza fiye da 200 zuwa 300 Florence wata matashiya ce yar asalin Najeriya ta bayyana irin cin zarafi da wahalhalun da ta fuskanta akan hanyar ta tafiya cirani Turai
some fancy people think I'm a nanny
ina aiki na a Najeriya ko mutumin da ya mu roman baka ya nuna mini cewa yana da yar uwa da take aiki a Turai kuma turawan suna son irin mu da muke aiki a Niger wani ne ya kwaso mu a motar sa mumburwa mumburana mun shiga sahara ko mun kusa wata guda a cikin ta da muka shiga Algeria akwai wata tashar da ake jirge yan ciran da suke bin hayya domin shiga Morocco babu dare babu rana maza ne kawai ke sallakowa suna zabar matan da za su je su kwanta da su cikin waɗanda suka rika neman matan da ke wurin akwai waɗanda ba su da lafiya ana zargin HIV ce da su a cikin su akwai waɗanda muna wannan wurin suka mutu ba ruwan su da amfani da kororon roba kuma ki ciki babu ruwan kowa da ki ba Florence kawai ce ta fuskanci wannan tashin hankalin ba akwai ɗaruruwan matasa da ke irin wannan tafiya daga nahiyar Afirka babu wanda ke tsira daga mazan har matan inji Kate wata ƴar asalin ƙasar Najeriya da aka kai ni Morocco sai na nemi na kama gaba na sai aka ce da ni ba ni da ƴancin tafiya saboda ana bi na bashin matar da tafiya kuɗi aka yi jigila da ni daga Najeriya zuwa nan farashi aka yi wa matan gidan na bakaya kuma ita mai lura da su tana rubuta yawan maza da kuɗin da yariya ke samu idan ta kai iyakar abinda za ta biya shikenan sai ta sallame ta sai da na shafe zaman kusan shekara 1 da rabi kafin na iya biyan kuɗin da ake bi na
very aggressive
tunu dai kungiyoyin agaji suka dukufa wajen tallafawa irin waɗannan bakin hauren da suka fuskanci cin zarafi daban-daban a hayar su ta zuwa jiranin nahiyar Turai Sheikh Aziz ɗan kungiyar agaji a Agadez
matsayin mu dai na masu ba da agaji wannan al'amari da shari ya mata masu fitowa daga kasashe daban-daban na yankin Afirka huko da kali kuma matan na mafi yawan su sun zama matasa kuma an yaudare su an ce za a ji a ba su aiki a cikin industriya kamar misali suka ke ta kasar Turai in suka zo tallafi na farko da muke musu shine mu ba su gargadi mu waye musu kai bisa matsalolin tafiya cikin hamada kuma muna ba su gargadi bisa hanyoyi daban-daban da ya kamata su bi domin su samu tallafi ga kungiyoyi masu zaman kansu
hukumar da ke lura da ƴanci ran ta duniya UNHCR ta ce yana da wuya a sanin adadin ƴanci ranin da ake cin zarafi a lokacin da suke kokarin tsallaka Turai saboda da dama ba sa faɗa Hamid Mahmud muryar Amurka daga Agadez jamhuriyar Nijar
yanzu kuma ga Muhammad Awal Garba da rahoto na musamman
a kasar jamhuriyar Kamaru al'umman kasar suna ta kokawa kan matsalar rashin makamashi na gas wanda ake girki da shi da yau da kullum kimanin makonni biyu kenan da masu sayar da gas din ba sa sayarwa al'umma duk gidajen mai da an suke da rungunan aje gas din a rufe suke na tambayi waɗansu magidanta maza da mata wanda suka yi cincin doho domin neman gas din da za su yi girki da shi ɗaya daga ciki ga abin da suka tabbata mini
da fin cement kamar shi fada za shi
sama da mako guda kenan ba mu samu gas din da za mu yi amfani da shi ba domin yi wa yaran mu girki idan su dawo daga makaranta
tempo complicado de no que pay roma
wannan kuma tace
wannan wasa ne ko kamar mun attempt ko sai da gas
mun san kasa kamaru tana da albarkatun makamashi na gas amma ana ce mana daga waɗansu kasashe makwabta ne ake kawo mana gas din cikin jirgin ruwa mai da kankaya ba matsalar masu sayarwa bane a abin daga wajen masu gida madafin iko ne su ne ba sa yi mana irin abin da ya dace yau ga shi mun shiga cikin wani hali a kasarmu shi ma ɗaya daga cikin magidanta wanda na gan shi ya yi gumi charko-charko ya ce ya yawon nema gas din har ya gaji bai samu ba duk inda ka je sai a ce maka babu gas na sake yin kitibus da wata mace tana gefen motarta ita ma ta ce a yanzu haka a cikin motarta akwai kwalaben gas guda biyu wanda babu komai a cikinsu ta ce ta rasa an da za su yi malam abdu dan aikin a taɓa ne ya ce an ba shi kuɗi na hayan babu ɗinsa jaka biyar sifar kuɗin kamaru domin ya je ya nemo gas din amma shi ma ya ce ya zaga duk an ya tafi babu gas din a birnin Duwala na tambayi Alhaji Garba Abubakar mai ba wa gwamnati shawara kan rayuwar talakawa kuma ɗan jam'iyyar DPC mai mulkin ƙasar jamhuriyar Kamaru ne shin ko me yasa ake samun wahalar makamashin gas inda yan kasar Kamaru suke amfani da shi na yau da kullum musamman ma a manyan birane yawun da Duwala ga abin da ya ce
wannan tambaya da kai ina da muhimmanci domin al'umma su san abin da ake ciki yau wajejen sati biyu kenan al'umman Kamaru su mataye da masu gidaje suke da matsalan zancen kwalban gas ba gas a Kamaru gas yayi wuya amma abin da yake kawo haddasa wannan fitinan ainihin gazin da muke da shi ba kamfanin Sonara ita take aikata shi ba haka kuma shi ma petrol ba kamfanin Sonara ba take Abdusa ya ake a kasashen waje ake kawo wa kasan Kamaru tukuna a tattace har rabawa al'umma to kaga matsalan da ake ciki duk wannan abubuwan ana sayan sa a shashin kasashen su Ukraine da Union Sovietic to ba a samu halin da gas zai iso a lokaci ba shi yasa kaga aka samu wannan lokaci na sati fiye da sati biyu wanda aka samu wannan irin matsala gwamnati ya tashi tsaye ya karbi wannan abu da muhimmanci da kuma ina nema a rage wannan wahala ga matayenmu da suke da matsala yanzu akan nan gidaje da yawa an koma amfani da gawayi an koma amfani da itace an koma amfani da wutar lantarki ake girki to wannan ina kawo shi zaka gwamnati yanzu an yi oda an samu premier kargezon gas ya iso an so ma rarrabawa to amma kasab da ya din ya dauki sati biyu dole kuma za a dauki lokaci kafin duk mutane su samu gas na tsammanin da mu duka 'yan Kamaru ne ya dame mu ya dame al'ummarmu to shi za ka ga Kamaru ta mai gasa ya tsaya yanzu hakan nan dai alhamdulillah ya su mashigowa kadan da kadan shi mun haƙuri nan da sati mai zuwa ubangiji zai kawo sauƙin wannan irin al'amari sabon aikin da za a yi wa kamfaninmu na mai Sonara da abin nan zai zama cewa shi za ga mai ƙasa bai son a koma gidan jiya wanda shi dai mu yi odar mai amma na mu fitar da shi yanzu aikin da za a yi wannan wajen ɗin mammu ya tace mammu a sayarwa al'uba gazamu ata itace gazamu a sayarwa al'umma to kaga sauki da yaushe zaka ga gyaran sonara yake daukar lokaci amma ina roƙon al'umma su mu dawo abin da hakuri yayi ina damun mu to amma mu ci gaba da hakuri
Alhaji Ali shi kuma dan kungiyan duba tsadar kayayyaki da talakawa suke amfani da shi ne a kasar jamhuriyar Kamaru kuma dan jami'ar adawa ne na SDF a kasar shi ma ga abin da yace alayin da nayi masa tambaya
dangane da wannan tambayar da kai mini akan wato farashin gas da yake haurawa ba mu haurawa kade ba wato dai ya kasance ma ba a samu shi ma gaba daya ne kawai a kasan mu na Kamaru a wannan lokacin ba mu da bane mu ɗan adawa za mu sa shi daga cikin wato mummunar tafiyar da ayyukan gwamnati da ya zauna wato da yayi gado a gwamnatin kasan mu na Kamaru domin wannan amri ya kasance wato lokacin da aka tsara da akwai kamfaniya guda daya wanda ita ce za ta sayar da man petrol da dubu abubuwan kuma da suka bi a zagaye da man petrol wato da gas din da komai da komai shi akai kamfaniya guda daya wanda ita take da lura da dubban al'amarin ita take saya ita take sayarwa a kowane lokaci mun muka fitar da gasin muna sayarwa kuma muna soyo mun bi shi mu ba mu yi abin nan to duk waɗannan kudaden din da aka yi tarawa domin ya kai wani lokaci da aka ce ma harshe aka ce muna wato ba za mu iya tafiyar da basussukan mu ba sai dai ko wannan bankin lamu ne nan ta dafa muna baya ita ne ta kai mu da wato waɗannan kudaden da ake tarawa wannan kamfaniya ta tara ta kai mu da cire kashi 35% da za a dosa biyan bashi na bankin duniya da shi to kaga tun daga nan so mu ya zama cewa wato shi wannan kamfaniya ba mai tafiyar da shi daga gwamnati daga shugaban kasa sai shi wannan shugaba mai tafiyar da wannan gwamnati wato director general kenan na SNH wannan kamfaniya ita ne SNH to kudin din tsakanin su su biyu da kuma gwamnatin shi da iyalin mai kasa da wani da su suke amfani da wannan kudi duk waɗansu su magabane wato ministoci da masu tafiyar da manyan kamfaniya da wani da wani duk waɗansu kudade kwashewa suke suke nan a yanzu haka kuma masu sayar da gas din shi a haɗu haɗa kai kamar da ake a kowane al'amari a ƙasar Kamaru shi a haɗa kai shi a nemi kudi shi a je a zuba ma shi ministan mai kula da kasuwanci da sauransu shi a tambaye shi a ƙara kudi to shi ni ku za ku ƙara kudi shi ci ku yi dabarun ku irin dabarun da za ku yi ku ƙara kudi shi ku ya ku yi irin dabarun ku da za ku ƙara kudi wannan shi za wato kar ka tuna cewa ka kowa ya tuna cewa wannan karancin gas ko ko rashin gas a ƙasar Kamaru yana da alaƙa da yakin da Rasha take da Ukraine domin ko me hatta roguman da muke so waje da hancin muna domin yaki a Ukraine bai kai ba sam wato kwashi kudi su kai scam gaba daya yanzu haka an so mu kakkamo din da ake kamawa dangane da irin waɗannan kudaden da aka ajiye a da saboda ayi amfani in dai gas ya yi karanci haka ko kuwa in dai ya yi karanci haka shike ne shi an zubo kudi a sake a suyo da dama
na ne bijin tabakin ministan ciniki na kasar jamhuriyar Kamaru Musa Mangwa na ta buga masa waya lambarsa ba ta shiga haka shi ma ministan albarkacin gandun daji na kasar Kamaru Musa Daiga shi ma na ta buga masa waya baya dauka amma a halin yanzu dai talakawa sun koma amfani da abubuwan gargajiya kamar gawayi da kuma resho mai amfani da kananzir wanda ake amfani da shi tun talitali masu magana dai suna cewa kowa ya bar gida gida ya bar shi kuma da tsohon zuma ake magani Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
to Muhammad Awal din dai bai nisa ba kashi ya dawo da labaran wasanni
wasanni a takaice
masoya kwallon kafa a cikin hulun Kamaru sun soma lokaci kan yadda ake samun matsaloli a club din Indomita with Lions kasancewar irin matsalolin da aka samu a can kasar Qatar na zirai ana neman a gyara wannan matsalolin domin ana don fara tafiya cikin kotun kwallon kafa na nahiyar Afirka wanda za a buga a kasar Ivory Coast Cote d'Ivoire a shekarar 2023 nan wannan yasa na hira da ɗaya daga cikin matasa kuma kotun kwallon kafa na kasar jamhuriyar Kamaru ga yadda hirar ta mutu kaya
to abin da zan yi fada dai shine wato abin da ya faru a Qatar yanzu gyara za a nemi dawowan su nan saboda akwai yara ma matasa wanda kaga wa'annan da yawa ma akwai wa'anda aka bari
aka kai wayansu tsofaffi ma gashi nan dai suna wato ba su yi yanda aka so ba saboda haka yanzu shi president Kafud sabon ya san tsarin da za a yi saboda da matasan nan na gasu da su za a yi amfani yanzu a shirya a daidai tarihin da za a yi a tafi wasan abin na Cote d'Ivoire.
To ya kake ganin shi mai kama a mai tsaron gidan kasar Kamaru Onana wanda yake asince shi a wasa na biyu ba a gan shi ba kuma ana ganin kamar akwai matsala tsakaninsa da Boji da kuma shi shugaban hukuma.
To har ila yau dai tun dawowar su nan ba ce koma kai ba ko shi bai faɗi maka abin da ya faru ba shi ma Onana in dai bai faɗi da abin da ya faru ba amma shi coach ya ce ya nuna mishi cewa irin wasan da yake fitowa daga ragan shi ya fito har kusan tsakiya yana wasa shine baya so shi ya ce shi yanayin wasan shi kenan to yayi fishi a yanda dai mu muka ji yayi fishi ya abin nan
amma ba kaji an ce kamar akwai wani maganar cin hanci da kabar tsawa a cikin club din kasar Kamaru
kai babu cin hanci da rashawa wanda dai suka dace a tafi da su aka dace aka tafi da su amma babu wani cin hanci da rashawa saboda shi wannan shi president Samuel Eto shi baya cikin wayannan yanayin cin hancin nan shi bai yadda da wannan ba shi sa kafin yan wasa su tafi kowa an bashi kudin shi
to ya kace ganin yan wasan da suka kasance ketare musamman kamar kasar Turai wadanda har yanzu aka rabu da su suka zama yan wasa kasashen kuma su ne suke tsorewa Kamaru ko suke saka Kamaru ya tsari da su
yawanci zaka ga cewa iyayensu su suke zuwa su zo su ce ga iyayensu fa da suka haifa a can kuma gwanaye ne a kullu gwamma a kira su zo su buga da kasan iyayensu maza to shi kaji ana so ana tambayan su cin hanci da rashawa kai
ta wannan bangare
aka samu matsala su kuma iyayen shi su ce ma iyayen ko kuma sheku kuna da izinin ku dauki matakin ku kasan da kuka ga za ku iya bugawa sheku amma yazo Kamaru yayi gashi nan yace gashi ga iyayensu da za su buga kasan iyayensu amma sha dinga tambayan su da yake daga Turai suke a dinga tambayan su cin hanci da rashawa to abin da ya kawo matsala kenan.
Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To ga Ibrahim ya dawo da labaran duniya a takaice.
A takaicen Amurka ta kakaba sabon takunkuma ma jami'an kamfanin da ke kera jiragen yaki marasa matuka a Iran waɗanda Amurka ta ce an yi ta amfani da su wajen kai hare-hare kan madafun more rayuwa na farar hula a Ukraine wadda ke yaki da Rasha. Rasha dai ta yi ta kai hare-hare kan muhimman madafun more rayuwa na wato Ukraine tun daga watan Oktoba inda ta yi ta amfani da dimbin makamai masu linzami da kuma jirage marasa matuka waɗanda suka yi ta haddasa rashin wutar lantarki a wurare da dama yayin da ake daɗa shiga lokacin sanyi. Sashen diddigar ma'aikata na Amurka yau Juma'a ya bayar da rahoton cewa an samu ƙarin ayyukan yi na wajen 223 a Amurka a watan Disamban da ya gabata yayin da kuma rashin ayyukan yi ya ragu zuwa kashi 3.5 cikin 100 a rahotonsa na wata-wata. Sashen diddigar ya ce an fi samun ƙarin ayyukan yi din ne a ɓangarorin nishaɗi da otel-otel da kiwon lafiya da gine-gine da kuma ayyukan taimako. Rahoton ya ce rashin ayyukan yi ya ci gaba da yin ƙasa tsakanin kashi 3.5 cikin 100 zuwa kashi 3.7 cikin 100. Rahoton ya nuna cewa an ɗan samu ƙarin albashi a watan Disamba. A halin da ake ciki kuma ƙasar Jamus za ta samar ma Ukraine tankokin yaƙi wajen 40 cikin makonni masu zuwa a matsayin wani ɓangare na wani sabon babi na taimaka ma Ukraine ƙarƙashin jagorancin Amurka a cewar wani mai magana da yawun gwamnati a yau ɗin nan Juma'a. Shugaban Amurka Joe Biden da shugaban Jamus Olaf Scholz sun sanar jiya Alhamis cewa ƙasashen su biyu za su tura tankokin yaƙi masu inganci don su taimaka ma Ukraine a yaƙin da take yi da Rasha.
Masu sauraro duka abin da ya sawaka kenan a wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu wato da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya ne jira kamar da Chadi biyar kenan na safe a gogon Ghana za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin. Kada a manta duk lokacin da ake so za a iya sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata a shafukan mu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kan a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya ta ni gabatarwa da Julie Davis Gresham da ta hada mana shirin, sai injiniyar mu Chan ni Mahmud Lalo nake cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara sanin lafiya.